alaikum. Barka da kasancewa da shirin ciwon yammaci wanda ke zuwa muku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka tare da ni Aisha Mu'azu. Yau a cikin shirin ciwon yammaci za mu ci gaba da tattaunawar da muka fara a game da tarbiyyar yara da yanayin halin tsaro da yankin arewacin Najeriya ke fuskanta. Sannan za mu ji yadda kasancewar Dr. Ngozi Okonjo-Iweala, mace ta farko 'yar Afirka kuma 'yar Najeriya ta zama shugabar kungiyar hada-hadar kasuwanci ta duniya, zai iya ƙarfafa wa mata gwiwa. Kamar a makon jiya, muna tare da Hajiya Maryam Gundu, masaniyar halayyar ɗan Adam, da kuma Hajiya Balaraba, shugabar matan Hausa Fulani yankin birnin tarayyar Najeriya Abuja. A yi sauraro lafiya. To Hajiya Maryam, ke menene ra'ayinki game da raba ƴaƴa da iyayensu?
To wannan kin yi sara akan gaba in ji Bahaushe, saboda ni wannan abun ya faru da ni. Aure na farko, yarinyata tana shekara uku na rabu da mahaifinta, aka raba ni da ƴata saboda a lokacin ban ma fara aikin gwamnati ba. Duk da na san cewa addini ya bani damar in ja haƙƙina a kotun shari'a, a karɓi ƴata a maida mu a hannuna, amma dole ce ta sani na haƙura. Kuma da yawa mata suna samun kansu cikin irin wannan halin da na samu kaina. To me yake kawo irin haka? Na farko, ilimin addini, musamman ma ilimin aure, yayi karanci a jama'ar musulmi. A addinance, idan namiji ya rabu da matar shi, ka bar mahaifiya yaranta ta kula da shi, haka addini ya yarda da shi har sai ya kai wani lokaci. Amma ba a bin dokar addini. Zaka ga wani lokaci ana cin zalin mata da yawa, sannan mata inda ba su da ƙarfi ko ba su da masu tsaya musu, sai kaga dole sun shiga damuwa. Amma bayan da za su yi abun, sai ya iya zama ma wasu matan matsala. Ko da kana da yanda za ka yi, wani lokaci sai ka ji an ce idan aka yawaita jayayya akan yaro, ai Allah ma na iya karɓa abin shi. Wannan magana tana ɗaya daga cikin abin da ya hana ni in yi jayayya akan karɓar ƴata. Na ɗaya kenan. Sannan na biyu, bani da ƙarfi lokacin, bani da sana'a, ban fara aikin gwamnati ba. Dole ce ta sani na haƙura, saboda na san cewa ni Allah ya ce in kula da ƴata har sai ta kai wani munzali, sannan ko ta yi aure ko kuma in ta balaga ta koma wurin mahaifinta. So kuma za ka ga cewa ana yawan samun rashin sa'a, wasu matan ba su da imani, duk saboda tun farko ba su samu tarbiyya. Za ka ga suna wulakanta ƴaƴan da ba nasu ba, suna fifita nasu ƴaƴa, suna azabtar da ƴaƴan da ba nasu ba. A shekarar baya na yi ta ganin videos na cases irin waɗannan, yaro uwa ta tafi ta bar shi, an wulakanta shi, an azabtar da shi, ana irin wannan cin mutuncin. Kuma ko a unguwa a kasa samun wanda zai yi magana ko ya kai ƙara ga hukuma a ƙwatar ma yaro haƙin shi. Cikin lockdown ɗin nan aka samu wani yaro, mahaifin shi ya ɗaure shi ga turke irin na awaki, inda ake ɗaure talo-talo tare da dabbobi. Yaron nan yake kwana, yake kwanci, ake cin abinci, komi ruwa komi iska. Saboda mi? Saboda mahaifiyar shi, Allah ya yi mata rasuwa. Akwai mata uku matan mahaifin yaron nan suna rayuwa a cikin gidan nan tare da ƴaƴansu lami lafiya, amma yaro yana ɗaure da ruwa da iska. Abinci ma ya kai cewa kashin dabbobi yake ɗiba yana. Mu tana cewa duniya ba wurin zama bane. Inda mahaifiyar wannan yaron ta je, kai ma za ta iya kasancewa da kai. Wa zai riƙa maka ƴaƴanka? Baka tunanin cewa kai ma sai Allah ya sa naka ƴaƴa su shiga irin wannan hali? Ko baki mutu ba, mace ki yi tunani ki ga rabuwa za ta iya kasancewa tsakaninki da mijinki. Yaya za ki ji idan ke ma yaranki suka samu kansu cikin irin wannan rayuwa ta kunci? Maza kuma ku ji tsoron Allah, ku kiyaye dokokin da Allah ya shimfiɗa a rayuwar aure. Yaro idan ya tashi babu soyayya a rayuwar shi, sai kaga shi ma ya taso babu soyayya cikin rayuwar shi. Kuma idan baka da soyayya a rayuwar ka, sai kaga ko imanin ma sai ya ragu. Dan sai kaga mutum wanda bashi da soyayya a rayuwar shi zai iya aikata komi na rashin tausayi ko rashin imani, saboda shi ma yana ganin haka yayi rayuwa. Don haka wannan zafin wahalar da ya sha na rayuwar shi tun yana yaro, kuntata mishi da aka yi, sai yayi kokarin ya huce haushi akan mutane da yawa. To ko wannan kadai yana iya kawo ta'addanci a kasashen mu? Mu tuna cewa rayuwar nan duka nawa ce.
Ta yaya kasancewar Dr. Ngozi Okonjo-Iweala, shugabar kungiyar hada-hadar kasuwanci ta duniya, zai baiwa mata kwarin gwiwa a kasar mu Najeriya da ma nahiyar Afirka baki daya?
Magana ne nake akan yadda rayuwar ƴaƴayenmu fitattu mata irin wannan. Ina mai tabbatar miki ai ba ni abu ne encouraging ne da ake yi especially a nan Arewa. A yanzu haka ina ga mata wanda suke so su fito su wannan gwagwarmaya a nan Arewa. Amma maganar nan ta al'ada da magana na addini shine kadai yanzu muke fitin Arewa. To amma kin ga su a can su kullun dama suna encouraging mata ne exactly kaman maza. Ta kanki manta wata fa a nan wajen su bari ga miki gaskiya. Idan aka ce mahaifinta ya haifi mace da farko ba a considerin mata a wajen su. A da kenan. To kin ga kuma yanzu idan su ya buɗe sun tabbatar da cewa macen fa ita ce mai zata cewa ma hata ba namiji saboda ita tana determination in ta ji ƴaƴanta ya take so ƴaƴanta su zama. Ba wani wa tsagari da zata so a ce ƴar ɗanta ya zama mummuna kuni na ayyuka na rashin tausayi mu ringa cusa musu ra'ayin yi karatu yi hakuri su jajirce su nemi wando su yi tamara. Ba kowane ɗa namiji da ya zo ya ce ina son ki Allah ya ce annabi ya ce ku ce mijinki ba ne daga ƙarshe kwana biyu da kun ciki kin haihu ƴaƴa biyu uku a ije ki a gefe. To su a can wajen su a kudu ba haka ba ne. Suna encouraging kansu. Daga nan har ƙasan Ghana in kin lura mata suna jajircewa. To ungozi ni ban yi mamaki ba. Ungozi mace ce wanda ta daɗe tana gwagwarmaya. Kuma yanzu kin ga gashi Allah ya kai daga cin burinta. Wanda yanzu ba mu san me ma can gaba ta yi ba. Fa an ce zakaran da Allah ya nufa da tara ana muduru ana shaku biya kai. Yanzu lokaci ne da mata sun riga idan su ya buɗe. Buɗe wannan ku shine na ilimi. Kuma suna tausaya kan su duk inda kika ga an sa mace ɗaya biyu uku. Ina mai tabbatar miki za ki samu wata ce sai mata hanyar da za ta samu wannan aiki.
Hajiya Maryam.
To abinda zan faɗa shine ya kamata iyaye maza da mata mu farga mu gane cewa ƴa mace alheri ce. Iliminta ya fi komi alheri saboda akwai inda aka ce ilmantar da ƴa mace ɗaya kamar ilmantar da duk duniya ne. Ko zamanin annabi mata sun nemi ilimi babbar malama ta dukkan zamanin da ya gabata bata kai Aisha radiyallahu anha ba. Sahabbai da dama suke zuwa su duka a wurinta su nemi bayanin hadisan annabi bayan rayuwar shi. Ai yanzu ma ya kamata maza da mata iyaye mu gane cewa akwai mata da yawa da muke gani ba sai ka jira abu ya kawo kanka ba. Ana ta cire yara daga makaranta ko a hana su karatu a kai su talla ana bata musu rayuwa su zo su yi aure babu ilimin nan babu ba a koyi sana'a ba a samu ilimin da za a fita a nemi aikin da aka yi ba dan a samu kuɗin lalura. Duka bukata sai a dora ta akan namiji. Namiji dole ya gaji. Ko waye ake yawan tambaya kullun yau bani gobe bani dole namiji ya gaji. Kuma dan haka wata rana bakin cikin ma yawan tambayar shi zai iya sa ya aikata abinda ba daidai ba. Ya kawo tsana ya dora ma ƴa mace. Dan haka mu yi empowering ƴaƴanmu mata. Ƴa mace yau ta ma fi na wani namiji tausayi sai kaga ƴa mace ita ke rike da iyayenta bayan ta girma su kuma sun tsufa. Amma wani namijin zaka ga idan ya nemo sai ya kai shi kuma nashi surkai. Idan ƴa mace na da ilimi za ta iya rika kanta, za ta iya rika ƴaƴanta, za ta iya rika iyayenta da ƴan uwanta, da shi kansa ma namijin idan ba shi da shi za ta iya taimaka mishi sai kaga an zauna lafiya. Amma tun farko kafin mu sa su a hanyar ilimin nan mu tabbatar da mun ba su tarbiyyar da duk inda za su shiga za su kiyaye tarbiyya. Ka bar ƴarka mace ta nemi ilimin addini, sannan kuma ka bari ta nemi ilimi na zamani. So da yawa za ka ga miji ya zo ya auri mata, ya tara ƴaƴa da waɗannan mata. Allah ya kawo mutuwa tsakaninsu, ko ya kawo rabuwa tsakaninsu. Sai ka ga an bar wata mace da lalurar ƴaƴa, ba ta san yanda za ta nemi abin da za ta ci ba balle ta taimaka ma ƴaƴanta. To ko dan wannan ma shi kansa ma babban muhimmin abu ne wanda yake iya sa tarbiyyar yaro ta lalace, yaro ya shiga wata hanya ya dan sace-sace ko kuma ya shiga hanyar ta'addanci. Don haka iyaye ku bar ƴaƴanmu mata su tashi tsaye su nemi ilimin addini kuma su nemi na zamani. Yana da matukar muhimmanci. Yawan fitina da zubar da jini da zaluncin mutane da ake ci yana hana ci gaba. Sai kaga muna ta cewa shugabanninmu sun ci zalunmu, shugabanninmu suna cin amanarmu, mu kanmu muna cin amanar kanmu.
Chomi Suraro. A nan za mu dasa aya a cikin shirin ciwon ƴa mace a yau. Sai zuwa makon gobe, mu sake dawowa da wani sabon shirin. Yanzu a madadin lokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da bakin namu, sai wanda ya daidaita mana sauti Solomon Abu, ni Aisha Mu'azu nake fatar Allah ya bamu wani lafiya.